بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يوكان وتا بيوغ وتا ذو القعدة شكرا تدبو إياد تريه دو da 35 Zulhijja kai afwan 2 ga watan Zulhijja shekara ta 1435 hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 26 ga watan 9 shekara ta 2014 alisafin turawa zamu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'ilul Muhammadiyya na Imam Tirmizi Allah ya masa rahama yau muna darasi na 13 a cikin wannan littafi zama na 13 kenan zamu tashi a babi kuma na 12 wanda muke gabatarwa wannan masallaci na Usman ibn Affan dake kofar gadan kai Usman ibn Affan Kano ina jin mun gama bayani akan wato sifar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta shafi ta kalma ko takalmi da yake sawa tunda mun yi babu ma ja fi na'li rasulillahi ne sallallahu alaihi wasallama da irin yadda yake sa takalmi yau zamu tashi akan bayani dangane da zoben annabi zoben manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a yana sanya zobe kuma saka zobe din abu ne mai kyau dan ado ne a musulunci ga wanda yake da sha'awa duk da cewa ba wajibi bane ba dole bane ba tilas bane amma in mutun ya sa da sunan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ujar alai Allah zai bashi lada yace babu ma jaa fi zikri khatamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana akan ambatan zoban annabi sallallahu alaihi wasallam adathana qutaybah bin sa'id wa ghairu wahidin an abdullah bin wahab an yunus an ibn shihab an anas bin malik رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا wannan Anas dan Malik yana ba mu labari cewa ga irin zoben da annabi yake amfani da shi annabi yana amfani da zoben azurfa shine waraq kuma zoben sa yana da zane zanen kuma zane ne habashi an yi masa kwalliya da ado irin yadda ake yi a kasar habasha habashiyan ma'ana kiran ma'adinin da aka yi wannan zoban fassuhu habashiyan daga habasha ne kenan yanzu mun gane manzon Allah yana da zobe sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ga inda zoben yake daga habasha ne kalmar al-fassu wato abinda ake zana abu ko zane an-naqshu zanan sa yanzu akwai rubutu da zaka ga na China ne wani na Nigeria ne wani na Chad ne wani na kaza ne to wannan na habasha ne na annabi din sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi yana mana magana akan nau'in zoben da annabi yake sa shi yana sa zoben azurfa kuma ga ma'adinin wannan zobe din yaushe aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zobe wannan yana da kyau mu fahimta daga yaushe annabi fara sa zobe ko tun da yake a rayuwarsa yake sa zobe wannan ilimi ne mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sa zobe ne kuma an yi masa zobe ne a ƙarshen shekara ta 6 bayan hijira ya zama annabi yana da shekara 40 a garin makka ya zauna zaman makka shekara 13 yana da'awa 13 ga 40 nawa kenan nawa 53 ko bayan wannan kuma yayi hijira ya koma madina ya kuma zauna a madina shekara 10 to a cikin shekara 10 nan shekara ta 6 a ƙarshen shekara ta 6 ya fara zobe kenan yanzu ka iya lissafawa ka ce ma gaba ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saka zoben sa duka bai fi shekara 4 ba kenan yana sa zobe a duniya ya fito fili ko mumtaz kuma an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce an yi wa manzon Allah zobe guda biyu daya annabi yana sa shi ne a matsayin stamp shine Bahaushe yake cewa stampi ko tambari idan mutum yayi rubutu ko ya takarda mai muhimmanci ko wani yarjejeniya da kai ba ana buga tambari ba to shi tambarin da yake bugawa to a jikin zoben sa ne to shi yasa wani lokacin zaka ji ana cewa zoben annabi tambarin annabi to zoben guda biyu ne akwai wanda yayi shi yana hannunsa duk abin da aka yi wanda za a yi wato za a yi amending din sa a tabbatar da shi a yi aiki da shi to sai damfara masa wannan zoben akwai kuma zobe na ado zoben kwalliya kenan anan mun fahimci manzon Allah yana da zobe kala nawa biyu akwai zobe na damfarawa a jikin littafi ko rubutu akwai kuma zobe na ado da kwalliya to sannan kuma daga nan ne ya kamata mu fahimta cewa wannan shine asalin yin stampi a duniya asalin idan an yi abu a yi stamp a buga yanzu ka duba yadda duniyar kafirci aka dauka ake ta yi da duniyar musuluncin gaba daya amma ba na jin akwai wani kafirin da zai zo yana bayani ya ce ai wannan daga manzon musulmi ne annabi Muhammadu daga gare shi aka samu wannan abun ba sa faɗa ba za su faɗa ba da yawa a cikin wasu abubuwa da ake asalin su daga musulunci wannan yana nuna mana wato husni ta ta'limul islam kyawawan karantarwa na musulunci da annabi ya zo mana shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan kenan to yaya hukuncin sa zobe ba ɗaya ba a hannu tunda an ce annabi ya ce a sa zobe ko yana sa zobe ko wani ya kamata ya je ɗebo zobuna guda biyar ya zuba a hannu ya rantaba saboda tsabar bin annabi malamai sun ce makaruhi ne mutum ya sa zobe guda biyu ma ɗaya ake sawa za mu zo mu yi bayani a hadisai nan gaba a wani hannu ya kamata a sa zobe sai yanzu mu fahimta cewa ɗaya wuri ɗaya ake sa zobe ba a so a sa guda biyu wannan zubba guda biyu da aka ce annabi yana su ba wai a lokaci guda yake rambatsa su gaba ɗaya ba kuma wannan ya fi kamawa da mata a ga mutum hannunsa duk karafa duk zobe yake ce wani mace ta sa gwalagwalai a jikinta guda ɗaya kawai guda ɗaya wannan hadisin ƴan uwana sahihi ne dan Bukhari da Muslim sun ruwaito shi kuma yana nuna mana halaccin sanya zobe na azurfa kuma azurfa ta halatta ga namiji ta halatta kuma ga mace حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن أبي بشر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قالني أقول يا قارد مقسك يا سسي قال أبو إساء أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية إمام النسائي روي توشد إمام الترمذي وأنا حديث سيئني Abdullahi dan Umar dan gidan Sayyidina Abdul Umar kenan dan Khattab ya rawaito mana cewa manzon Allah yana da zobe na azurfa khataman min fiddatin kuma annabi yana yin stampi da shi amma wannan nau'i zobe na stamping baya sashi a matsayin kwalliya da ado yaktimu bihi kawai yana ainihin wato buga sanfi ne shi akwai Abu Bishr a cikin riwayar sunansa Ja'far bin Abi Wahshiya wannan hadisi sahihi ne ya kara mana haske cewa ashe wannan zobe da aka ce annabi yana da shi na buga stampi to dan stampin ake ba dan ado ba kuma yana dada nuna mana yana da kyau mutum yayi stampi nasa ku lura da wani abu ba wai ana yin stampi sai kai mai kudi ne zaka yi stampi ko kuma mai company ko mai makaranta ba a'a duk wata takarda indai kai ne zaka rubuta ta daga wurin ka ci mai muhimmanci musamman masana suna cewa rubutu ga dan adam yana da amfani kuma yana da hadari hujja ce mai karfi na akama mutum ayi masa wani abu idan ana so ayi mashi so duk takaddar da mutum yake so yayi authorizing dinta ta zama authority takadda ce mai muhimmanci kuma tabbas daga gare shi yana da kyau ya dan yi stampin nan ko ya yake ko wannan mu zai iya yi duka nawa ake bai wuce 500-600 ba ka je ka sa a rubuta maka sunanka da komai har ma ta kila da signature da kankana so ko kai wajen signature takadda ce ka rubuta yarjejeniya ne kuka yi raban gado ne aka yi wani abu ne aka ce ka sa hannu in ka sa hannu sai a ce sai ka ce to a tsaya da ku dan kar a je a saci signature ka a sati su gine ta sai ka je mai ka damba wannan yana da kyau kwarai da gaske muhimmin jiddan wallahi jiddan yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman a irin wannan yanayi a irin wannan zamani ko wanda yake da harka ma ta dan kasuwanci ko yaya bashin kudi ne ka bayar zo ka sa hannu na baka kudi sa hannu ka dambara a'a kai ka karba zo ka sa hannu ka dambara la yukallif kaseeran ba zai wahalarwa tunda annabi yana amfani da shi yana da kyau mu yi amfani da shi saboda wayewa ta zamani da kuma gudun rikici haddathana mahmud bin ghailan wani hadisin shi ma sahihi ne ko wannan wanda ya gabata qala haddathana habs bin umar ibn ubayd huwa at-tanafisi qala haddathana zuhair abu khaisama an humayd an anas bin malik qala kana خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه شيني دي ايرن وانا حديث دي ايه غباتا وانزا الله ينا دي زوبي نا ازر فازا ننسا كمينا جكينشي شيني فصه منه زانن سونن ديزاين دن زامو زومو مفادي يد ميك يتكين زانن زوبن النبي سمبن اي اني سمبي بانا ربوتو با تو ربوتن دي كيتكين زانن سمبن النبي دن وانا حديث شيما صحيحين حدثنا إساق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه ga wani karin bayani ana sai ruwaito mana Allah ya kara masa yadda yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya aiko ko ya aika takarda da rubutu ga ajamawa in an ce al ajamu ba ajaman mutum shine wanda bai iya larabci ba duk gairul arabi ajamawa ne duk wanda ba balarabe ba ajami ne amma mu yanzu mu bakake saboda an raina mana hankali to mu ne ake danna mana ai mu ajamawa ne walarabe ya ga yace ajami wani lokacin dan wulakanci ma ajami mana ba ajami me ma'anar ba ajami wanda ba balarabe ba to kaga yanzu sai mu lissafa ɗan indiya ajamawa ne su ma ya farare ne ko turawa duk wani bature ba ajami ne haka rubutu wanda ba rubutun larabci ba shi ma ajami ne amma yanzu galiban abinda ake cewa wato rubutun munamu na waɗanda muke yi da Hausa shine ake cewa rubutun ajami wato rubutun wanda ba balarabi ba to turanci ma ajamanci ne chinanci ma japananci indiyanci wane ne duk ajamanci ne kawai ina so a fahimta cewa in an ce ba ajama abu ne to ba balarabi bane to annabi wata rana zai aika takarda wa ajamawa wadanda ba larabawa ba sai aka ce da shi a ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun su fa ajama wannan ba sa karban dukkan wani rubutu wanda ba rubutun da ba shi da stamp a jiki kaji ajama wanda kwararru kenan ajama wanda kuma yanzu din ma duk wanda ya san me yake yi ko wata takarda ne mai muhimmanci ana kawo ta ba stamp sai a ce ina sai a ce daga ina ba za a karbe ta ba ina stamp ajamawa ba sa karban takarda in ba a buga mata stamp ba lalle ya muhammadu kai zobe ko kai stamp sai sa sunan daman yayi iri daya khatam al khatam al khatam stamp khatam zobe to kai kuma duka aka ambace su gaba daya da irin wannan sunan to kai wannan zobe din wanda zaka ko kai wannan stamp da zaka rinka bugawa dai riwaya yace kamar gashi ina ganin hasken wannan zobe din a tafin annabi sallallahu alaihi wa sallam fi kaffihi haka yake sashi in ya zura shi anan sai ya dambara shi sai danna haka kamar yadda zaka sa abuka buga wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Tirmidhi suka ruwaito shi wannan yana nuna mana cewa manzo Allah yana neman shawara kuma yana karban shawarar komai a wajen sahabbansa yana girmama sahabbansa yana kimanta su yana daraja su wa shawirhum fil amr haka Allah yace da manzo Allah ka nemi shawara sahabbanka a cikin lamari fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka himmatu to sai kai tawakkali kuma kaje ka zartar da abin da zaka zartar إن الله يحب المتوكلين للي الله أنا سمى سوء توكلين سوى النبي أنا إن شاورا دنگني دا الأمر ديكي زرتوا يو كاقا ينزع أمبا شاورا با أي شي دا كاقا بي با كنو أبا شاورا يي سابي ودا النم باين الله نقوالي دا وسسكي لأنتن سكي زاجن سو سنا باوا النبو ما شاورا شيغا شيغا أبن ديك ما تكي يا رسول الله kisa duk wanda ya wayi gari yana la'anta sahabban annabi bai ci sa'a zuwa duniya ba bai ci sa'a zuwa duniya ba bai dace ba yayi asara ba karamar asara ba sai dai ta addu'a Allah ya fahimtar da shi Allah ya dada fahimtar da mu kuma jama'a wannan yana nuna mana duk mutumin da kaga yana da kibra yana da fahimta to ka amfana da shi wallahi danka zai iya karaka wani abu danka zai iya baka shawara ya ce kai wani abu ko danka yazo yayi wani abin da zaku amfana duk a gidajen ku gaba daya kuma ko mun karancin shekarun sa so kada a rinka rena tunanin mutane ko yaya wani yayi bada wani tunani ko yaya a abin nan a karba a gani a duba yanzu kamar abin da yake faruwa yawanci sai ga shawara ma in ba kai wani bane ba kai saka bayar ba yanzu anan gurin wanda yayi bada wannan shawara ba amma san waye ba a fadi ma sunan shi ba ba a ce Abubakar bane ba a ce Umar bane ba ba a ce waye ba kila lahu akashi amma mu yanzu idan ma ka san baka ma mallaki wani abu ma kar ma ka daga hannu ka ce zaka ba mutane shawara ko taro ake ku lura da kyau kowa yana daga hannu yana bayani yana da wani mutum babba yana tashi wata kila fa babba ne a girman ido amma kwakwalwarsa karama ce zai iya yi wa ko ba ka bane ga kudi Allah ba shi ga matsayi Allah ba shi amma in yayi magana yanda ka san wato ruwan kwata bai da dadin ji kuma haka din shi tunanin sa haka yake to amma saboda yana wada wani matsayi na duniya in ya fada sai ya dauka wai wani yana bada labari yace ai lalacewa wannan al'umma da lalacewa wannan zamani in dai kana da kudi yanzu kaga duk mai hankali ya san ya daga kan samun masallacin nan fari ne ko to wallahi idan yanda abubuwa suke lalacewa idan mutum yazo yana da hali yana da abun duniya in ya daga kai yace jama'a wannan abun baki ne sai ya akware ku alaji baki ne sai ya ce alaji baki ne wai sai Musa saboda yana da abun da ba za a musanta shi ba kudi talakan kuma zai iya zuwa ya ce wannan abun fafari ne ya ce ba haka bane baka gane ba kai dan tada zaune tsaye ne ai baki ne shine yanzu rayuwar da ake a Najeriya ana ganin abu ga yadda yake na gaskiyar amma wallahi gaskiyar ba ita ake so ba kuma ba ita ake da niyyar abu ba ƙaryar aka dauko ta aka yi mata register ta samu gindin zama kuma duk wanda yake so ya ci wani abu sai ya taimaki ƙaryar haka ake yi ga ta nan ana ta taimakon ta muna gani waɗanda ya kamata ma su yi fada da ƙaryar to su suke tallata ma ƙaryar kuma haka ake yi rashin gaskiya dai da rashin kirki ana aikata shi a ƙasar nan na fitar hankali kana gani kuma sai dai kai haƙuri baka isa ka ce komai ba baka isa kai magana ba Allah ya tsare mu to manzo Allah yana neman shawara ku nemi shawaran iyalanku matar ka rinka shawara da ita in kai shawara da ita za ta san ka girmama ta ƴaƴanka yi shawara da su abokananka ƴan uwa da kuke haɗuwa da su a masallaci aminanka makotanka yi shawara da su an ce mai shawara baya nadama sai dai wanda ya yawaita shawara dan ba a so ta yawa kuma dan wani in zai zo ya karbi shawara a gurinka in ya kewa ya zo gurinka ya karba sai ya ce to naje na gode sai ya tsallaka kuma ya tafi wani wuri sai ya je da karba sai ya je ya ce kai bari dada zuwa wani guri sai ya je ya nemi shawara wajen mutum bakwai in ba sa'a aka ci ba mutum shida daga cikinsu kowa ya faɗi different ideas kowa tunaninsa da ra'ayinsa daban sai ka zo ka ruɗe sai ka tashi daga gaskiyar ka koma kuma rashin gaskiya to shi ma hikima ne yin shawara ba a yawaita ta wanda duk al'amarinsa yake yawaita shawarar in ta yi yawa to shi kuma ba yi da sirri ban sani ba ko ana fahimta ta ko jayyid wannan hadisin malamai suna ce an ba da labarinsa ne bayan sulhul hudaybiya shekara ta 6 a lokacin da aka yi sulhu tsakanin manzon Allah da mushrikan makka da'awar musulunci ta samu wani canji na musamman a lokacin ne bayan sulhul hudaybiya din da manzon Allah yake an aika takaddu wa ainihin kasashe da masu mulki da sarakuna to shine yana kiran su zuwa ga musulunci to kuma shine yake rubuta yan takaddu sai a buga stampi dan a tabbatar daga manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam kina wannan yana nuna mana musuluncin ma na mutane ne gaba daya duk wanda ya dauka cewa musulunci nasa ne shi kadai ko na kungiyar sa ne su kadai ya yarda da kansa ya bata kansa lokaci to wannan takaddu da annabi yake aikawa shi yake rubutawa yake bubuga musu wannan stamp din sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan rubutu da nake faɗa ya kamata ku sashi a cikin kwalwarku kuma kun riga kun sani da manzo Allah fa baya rubutu baya karatu sawa yake ai masa to dan an ce annabi yayi rubutu karka dauka da biro bai taba daukan biro yayi alƙalami ya rubutu bai iya ba ko me ko sunansa ba ya iya rubuta sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai iya karanta shi ba haka Allah ya masa wannan mu'jiza ce a gare shi shi da daukaka da matsayi amma ni da kai kuma tawaya ne in an ce bamu iya rubutu bamu iya karatu ba illa ci amma shi saboda matsayin annabi dan a gaya ma komai a haddace shi yake kuma aiko shi akai daga Allah ba daga wurinsa bane ba zuwa ya je wani wuri ya budo wasu takardu ya karanto ba balanta a ce ya haddato ya gaya mutane Allah ne yake gaya masa directly daman duk abin da aka gaya mai shi rike yake kuma wannan yana nuna mana muhimmancin yin hadda kenan mutum ya zama mai haddace abu ba komai ne sai ka rubuta ba duk da rubutu din yana da muhimmanci amma ka rinka rike abubuwa yana da kyau kwarai da gaske so daidai yake da a ce ka ai alajiwani ya gina gida kai ya gina gidan wajen miliyan 3 misali ya gina gida shi ya je ya dauki wukar siminti yayi plasta yayi gini yayi tono shi yayi majazi ne ya sa dai an gina wadihin ko طيب حدثنا محمد ابن يحيى وانا حديث سيئين يا جماعة وكر أنت. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حديث إمام مسلم كان عند الترمذي. تو قايد دينا إن سارا زوبا النبي إكي كالمومين قداء أكو لاين أكو ban sani ba da na ce a zo da Allah a dauko Allah nan da an zo da shi ga yadda ba amma akwai abu rubutu akwai maka eh wato zoben annabi din sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda yake shine kalmomi ne guda uku sai ku rike akwai Muhammadu akwai Allahu akwai Rasulullah the combination of Muhammadu da Allahu da Rasulullah shine zai baka Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah to abin da ke cikin zanan da ke ciki zanan da ke cikin wato zoben shine Muhammadu Rasulullah ba ina jin babu abu rubutu ko ba ko irin famalan din nan sai mu gyara sai a wanke shi baraka da sabana ji wara an sa a cikin wannan ba dan ya fito fili to amma kun ga wata hikima da aka yi hikimar ita ce da aka zo sai aka sa Allahun a sama idan a fada ne a baka ci ake Muhammadur Rasulullah Muhammadu Rasulullah mudafun da mudafun ilayhi a ka'idar larabci ya kamata a samu Muhammadu sai a samu Rasulullah din ban sani ko ana fahimta ne jayyid to amma tunda wajen rubutawa ne ka duba yadda manzo Allah yake girmama Ubangiji tabaaraka wa ta'ala ko sai ya sa aka sa Allahu a sama kuma sai aka sa rasulun a ƙasa Muhammadin kuma a ƙasan ƙarshe Allahu a sama sai rasulu a ƙasan Allahu sai Muhammadu din a ƙasan rasulu din to in ka zo karantawa daga ƙasa zaka karanto kenan Muhammadu Rasulullah ko Muhammadu Rasulullah kawo eh kawo kawo kai ai da mun dan mutane su fahimta ne in an zo sai a sa agoge yawa ko kuma juye bayan shi juye bayan sai mu yi wata dabara ga yadda zoben annabi yake sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka faɗa kun ga asani asalin sa Muhammad kaga wannan Muhammad ko Rasulu ko sai Allahu Muhammadu Rasulullah ko to yadda zoben manzon Allah din yake sai aka yi haka sai aka dalladabi sai aka sa Allahu kaga Allahu sai aka sa Rasulu a ƙasa sai aka sa me Muhammad Allahu Akbar to wannan shine sai ya zama zoben haka yake to idan ya buga duk takaddar da aka yi rubutu idan ya buga shi to haka zai fado Allahu Rasulu Muhammad ba za ka karanta shi ta nan ba fa dan in ka karanta shi nan Allahu Rasulu Muhammad kenan ya zama Allah dan aikin Muhammadu la ya za ka karanta shi Muhammadu Rasulullah to amma me yasa ba a rubuto shi Muhammad Rasulu Allah ba wannan Allahun ya kamata idan ka'ida ne ya zamanto Muhammadin nan shine a nan sama ko Muhammadin shine a nan sama Rasulu dama wurinta daidai ne Allahu nan kuma a ƙasa to kuma saboda ladabi aka ce ya za a dora sunan wani a saman sunan Allah ba sani ko ana fahimta ya za a dora sunan wani a saman sunan Allah so in dai dan tsarin rubutu ne a karya ka'idar rubutun mana a dora Allahu a sama Allahu shine fi sama dama ko ba gaban shi yasa ake ce da shi ta'ala ta'ala me ta'ala ya daukaka ta'ala ya me ya daukaka Allahu rasulu Muhammad kenan Muhammadu Rasulullah to jama'a wannan shine exactly zoban annabin nan da muke magana akai yadda yake buga sanfi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimci wannan da kyau an gane ko to wannan shine to kuma kaga daga nan malamai suke cewa bai kamata Qur'ani ana dora masa wani abu ba idan yanzu wannan kalmar kwaya daya ta Allah din nan yawa ko na ga baku gani Yusuf sai ba ko idan wannan misalin kalmar kwaya daya ta Allah ba a yadda a dora su duba sunan Muhammadu ne fa sunan Muhammadu ma ba a yadda a dora shi akan Allah ba ya kamata yi ga rasul ba a yadda a dora shi akan Allah ana Allah ba ya kamata mutum ya dauki Qur'ani ya zo jibga masa wani kaya ha an fahimta ko to Allah ya gane da shukran to wannan shine yadda zanan annabi sallallahu sunan wato zoban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake an yi shi ne tabjilal bismillah dan girman sunan Allah tabaaraka wa ta'ala Allahu akbar to ko malamai suka ce tunda akwai sunan Allah baya fa shiga ban daki da shi yawa dan duk abin da yake akwai sunan Allah yana daga cikin girman sunan Allah kada a shiga ban daki da shi yasa ba a yadda a shiga da Qur'ani ban daki ba ba a yadda a dora Qur'ani akan shimfidar da yara suke fitsari kamar yanzu misalin akwai katifa ta yara an san akwai mai dan tsula fitsari a cikin su sai mutum ya dauko Qur'ani sai ya zo ya ajiye wannan ba daidai bane ba girma ko rigarka mai muhimmanci kai ko ba ma mai muhimmanci ba ai ba za ka dora ta akan gurin fitsari ba to ba wa yake lura da wannan wa yake kula da wannan ko kaga mutanen mu irin dabi'ar mutum ya karanta Qur'ani a masallaci idan ya karanta inda ya karanta anan zai zai tafi ya bashi a wurin yasa wallahi ma nan lokacin larabawa nan za su baka sha'awa kaman musamman a Makka da Madina masallatan haramun nan ai kwarai da gaske ba larabe in zai dauki Qur'anin nan wannan Qur'anin da mutane suke ganin su ga su suna abin nan su wallahi in zai zo daukan Qur'ani za ga daladabi yake daukan sa kamar wani babban mutum ne ba sai dauke shi a hankali wannan ni na sha gani ya zaro shi a hankali mu ko yanzu yatsa ma zaka sa fur ka jawo shi kawai ko wani ma in yazo ma zai ajiye ma Qur'ani ma sai masa haka Qur'ani wallahi Qur'ani zaka mutum zai ajiye sai jefar da shi haka to ko wannan littafin ne na ajiye shi haka bai kamata masa haka ba abu yanzu misali idan kofin ka ne na gilashi zaka yi mai haka dan me yasa saboda yana da muhimmanci a wajen kai ya fashe kai akai asara to ya kamata ne wali tafi haka ana yi gaskiya galiba ba cewa ne mutum ya zama kafiri ba amma dai lil ihtiram yana da kyau to zai ga balarabi ko wasu daga cikin mutane waɗanda suka san kimar Qur'ani in za su dauka su dauko shi a hankali idan mutum ya gama karatu zai rufe shi sai ga abin nan ya rufe shi in yazo zai dauke shi sai haka ya sumbance shi idan ya gama karanta zai mai da shi sai mai sai sumbance shi sumbanta fa girmama abu ne duk abin da yake da muhimmanci yake da daraja sumbantar sa ake to akwai wani ma wanda zaka in rike shi Qur'anin in zai rike shi haka yake rike da shi bai yadda ma ya rike ma Qur'ani ma a haka ma shi bai yadda ba na'am wannan duk dabi'u ne na mutane na girmama littafin Allah a haka a mutunce ba cewa ni dole in za a rike Qur'ani sai ai ma haka ba haka nake nufewa amma dai yana daga cikin girmamawa wa man yu'azzim sha'irallahi fa inna min taqwal qulub girmama sha'irullahi wannan yana nuna takawa da tsoron Allah so duk Allah jama'a mu rinka mutunta Qur'anan mu a masallatan mu Qur'anan mu a gidajen mu ko kaga an bawa yaro karami Qur'ani ya dauki biro iya ta kakkarta shi wallahi da yawa akwai iyayen da ba sa mutunta Qur'ani yaro karami wannan sai ga an bar masa Qur'ani ya dauki biro ko ina ta zazzanawa malam baka jin nauyi a dauki littafin Allah Qur'ani a yaro ya dauki pencil yana gikkiyatawa to yanzu lalacewa akwai wuraren da in ana yin jaraba ni da kaina na gani wannan a Madina na gani a Madina wallahi a wata makaranta ta Sakandare saboda rashin tarbiyya irin ta mutane wallahi Qur'ani ne ranar yara za su yi jarabawa ta Qur'ani ne wannan fa'izu 60 tunda an sa su yi hadda kawai sai yaran sai suke daukan saboda rashin tarbiyya shi yasa tarbiyya tana da muhimmanci sai su dauki saboda za a yi hadda ne wala Allah akwai ayoyin da suke da wahala sai su dauki biro haka sai mutum ya zo iya daidai inda zai haddace din yadda yake mai wahala sai ya ja masa layi jahalai ya jahalai da biro fa a kasan qur'ani ya jahalai ya jahalai har yanzu ina da qur'ani yana na a gida wallahi wani kuma irin wannan maka din da ake sawan ana karatu irin wannan ita kurin yabi ya samu ya ta zazzanawa akwai yellow maka da ake sawan ana ta karatu mun mutun zai hada ce wurin kawai sai ta ja ita jajja duk ya jajja ya jajja iya inda yake da bukatar kuma bayan an gama jarrabawar ya jefar da qur'ani ya tafi saboda damun karatun na jarrabawa ne dan ya ci takarda ya je nemi aiki da shi da yawan mu haka ake da yawan mutane ba mutunta qur'ani kuma ku tsaya ku yi wa kanku tunani mai kyau ko iyayen mu na gargajiya da aka sani karatun mu na Allah nan da ake yi ku duba qur'ani yayi qur'ani muka san shi a gafaka yake me amfani a gafaka bayan bangun qur'anin da aka yi masa sai a yi masa maballi a rufe shi sai a sa maballi har yanzu ina da qur'ani da nayi rubutun Allah da shi da maballin sa takaddin zaga Allah ran ma yana dauka hankali hankali yana jera sai yana gyarawa ya bubbuga ya gyara ya zura ya balle sannan a dauko jakan nan ta fata sannan a zura shi sannan a yi wa jakar ita kanta igiya na daurewa sannan kuma a rataya ta har yanzu akwai mutumin da na gani wani mutum yana zuwa tafsiri wani masallaci ko ba na dannan na gani da azumi qur'anin da yake zuwa yana yin tafsirin da shi wallahi zaka sha mamaki dalibi ne mai saurara amma wallahi malam a cikin leda a cikin jaka in yazo zai rufe shi in ya rufe shi sai ya dauko wata leda ya dada zurawa sannan ya dada daurewa ya dauko ta leda ya zura sannan ya sa a jaka ya rataya a haka yake rike da shi a mutunce a hankali yake sashi amma mu yanzu mutum da zai zo dama ya zo tafsirin qur'ani ma dama a masallaci ne kawai zai sa hannu ya zaro qur'anin yana gama ma ya jefa shi a can ko ya tafi ma ya bashi saboda ai akwai masu gyaran masallaci akwai masu gyara qur'ani ya akhi hadhihi tarbiya ya akhi laysat bijayyida wannan ba tarbiya ce mai kyau ba shi mutum kana gane mai tarbiya ne akan wallahi wuri kadan zaka gane mutum bai da tarbiya wuri kadan ina ga maka wuri kadan yanzu bari buga muku misalai wanda kananan abubuwa ne muna daukar su ba komai bane yanzu wani zai zo masallaci sallah in anan nan inda ake ajiye takalma za ka gane mai tarbiya da mara tarbiya ya zo kuma masallaci sallah mutane sun riga shi zuwa idan ya zo sai ya tattaka takalman mutane sai ya dora nasa takalma akan da mutane sai ya tsallaka ya shigo idan ka zo sai ga takalminka yana kasa da nasa bai da kimar da zai zo ko ya kimanta takalman mutane tunda takalmi ne shi nasa shine mai tsada mai muhimmanci shine yake bada kudi a wanke masa to sai ya tattakar mutane sai ya zo sai ya mai sai ya wannan sauran su kaga ba daidai bane ba daidai bane ko mutum a masallaci yana zaune yana masallaci yana zaune majina ta fito masa saboda yana murar sai ya sa hannunsa ya goge sai ya samu kafe da dan goga ayi ba komai ai tunda na Allah ne gobe kuma wani zai zo wannan majina yanzu in wani ya ga ka sa majina ka goge majina ka diga lika jikan ka fa Allah yanzu zai sujada wurin bai zai yadda ba kai fa da kanka fa kyamar taka kake to ya zaka yi wani ya sona ka to duk ana yi tasono zai ga mutum ya abu nan cire tasono sai ya samu wani guri na masallaci sai ya dan lika shi a gurin ya muku body pillar kenan yayi feeling wurin haza kullum su yi tarbiya rashin tarbiya rashin sani ya me ya kamata so dan Allah yana da kyau in kananan wadannan abubuwan mu kula da su yana daga cikin rashin tarbiya ko gudun alwala wajen ban daki kaga mutum ya zo yin alwala da ya zo yin alwala akwai inda ake ajiye butoci sai da ije can ya dauko butar to shi baya so ya zauna a wurin da yake jigakken wuri ne yayi alwala sai dauki butar sai ya tafi can ne sai yi alwala da ya gama alwalan inda yana da tarbiya sai ya dauko ta ya dawo da butar inda ya dauke ta ko ba haka bane kuzni haisu wajattani ko dani haisu akhastani sai ya dauko ya dawo da ita amma me zai ba bahaushe ne shi ko ba bulatani ne shi inda yayi alwalan anan zai je jefar da ita kamar misali mutum ana alwala anan shi zai alwala a can sai ya ce yaro kai je ka masallaci ka dauko butar yayi alwala yana tsallaken titi in yayi alwala sai ya bar butar a wurin yana jiran wani ya zo ya dauko masa butar ya kawo ta wannan wurin haka mutanen mu suke mutum ya shiga ban daki ya tarar da ban dakin nan a wanke a tsaftace ya je ya tsuguna ya zubar da najasa a wurin wallahi ruwa bai zai iya sawa ba hada kullum su yi tarbiya ya zuba ruwa bai zai zuba ba shi na wani abin kyama ne dan in ya leka ya gane wani bai zai yi ba musamman ban dakunan namun nan na zamani da ake yin su misali sai mutum yaje yanka maka najasa ya zube ta a wurin gata nan ba ta da dadin gani yana sauri shi gaggawa yake amma fa gaggawar sa bata hana shi yayi tsarki ba ya wanke dan kai ya fita yana wari kai ya bata rigar sa amma nan kuma ya tafi ya bar muku saboda akwai mai aiki akwai mai wankewa dan uwanka yazo zai yi tsuguno yazo ya tarar da wannan najasa alal akalli wannan kyamar da yaje ji ba dadi ya tobar da ya uka cuce shi to idan ana lissafa ma wuraren da mutane za su debi zunubi wallahi suna da yawa jama'a mu kula wallahi ko a gidan mutum ne ko a gidanka ne ko da kai da iyalinka ne wallahi bai kamata ba haka mutum ya tsuguno ya zo ya ban najasar nan najasar ka ma wani ya ganta ai bai kamata ba yi kokari ka gyara to abin da yasa haka muke tarbiyantar da ƴaƴanmu yanzu da gidanka da komai yaranka za su shiga ban daki su je su zubar da najasar nan flushing ba za su iya yi ba ba koya musu ba yara sai wannan yazo ya loda wannan ma yazo ya loda wannan ma yazo ya loda sai ya cika yayi ya fara tashi shinin uwarsu ita ce za ta debi ruwa ta je ta musu flushing yara mu flushing ma fa ba sai flushing alaysa hada min su'i tarbiya wallahi hada min su'i tarbiya yasa wannan lokacin ban daki tsuguna ka jefan nan yafi kowanne dadi kware kuwa wanda za a yi gargajiya a tona rami mai zurfi kamar rijiya mutum yazo guna ya jefa kayan sa baka da matsala amma wannan na zamani yana da matsala wallahi amma ga waɗanda ba su da tarbiya mu kula da shi mu gyara don Allah Allah gyara mana dan amfanin karatu daman shine a dan taba can a dan taba nan ko Allah ya mana afwa حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن حمام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزم خاتمه كأني أنس أمالي كنا ياتي مكيم وإن كل رأى أنس رواية سفنا ديوا جماعة سبو ديازونا أجنان أنه تينا يا روك أرمي يا حد تي أبو بوا يتي نبي رمضان الله صلى الله عليه وسلم إذن زي شغبان تاكي زوبان سزاري شيكي me yasa yake zare zoban me yasa yake zarewa eh saboda me saboda akwai sunan Allah a jiki kaga kenan bai kamata ka shiga da Qur'anin ka ban daki ba ko littafin hadisi kar a shiga da shi ban daki ko kar a shiga da shi ban daki dan karamin Qur'ani da ake sa aljihu idan mutum zai shiga ban daki cire shi dan kati na azkar akwai yan katuna na azkar da muke sawa aljihu kada mu shiga da shi ban daki saboda akwai sunan Allah jiki annabi in zai shiga ban daki zare sunan ai wannan zoben yake mana hadisi Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da Imam Tirmidhi da Abu Dawuda kuma hadisi ne sahihi na'am wannan Allah ke hadisi tayyib haddathana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr qala haddathana Nuh ibn Qais Nuh ابن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ابن مالك وتفائدة ينا دكي وأننا سونا نكينا منكي كرم تعمل ايمان الله لبين علمي ولوكة متنزا ما يعيب واسيد وشي دا الله نيوان سونا ذن ثاني كو مالي تافن حديثا كدكي كرم تعمل صلى الله شي كدوب ودي سونا دي ما كوي كدم برا مسا كو باك بني باس غا سونا نكينا غا سونا كلا كلا كو باك بني باس يوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإذا الله يا ربوت تكدى نعم نامك بياني يا ربوت أكو كيني ياسا الربوت يا ربوت تكدى أن كيوى كسرى دا قيصر دا نجاشي سيأكا تشيدى النبي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله اي waɗannan mutanen ba sa karban takarda indai babu stampi a jiki in babu tambari a jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaga yasa aka kera masa shine fasaga yasa aka kera masa ainihin wato zobe halqatuhu fiddatun halqarsa abin kewayewan zoban azurfa ne kuma an yi rubutu wa duki shafihi an yi rubutu an rubuta Muhammadur Rasulullah hadisi Imam Muslim da Imam At-Tirmidhi wannan hadisin da mun karanta makamancin sa akwai Kisra Kisra shine sarkin Farisa akwai Kaisara shi kuma sarkin Rum akwai Najashi shi kuma sarkin Habasha wannan manyan manyan sarakuna ne wadanda ba musulmi ba annabi ya aika musu kaddu amma na ja shi ya musulunta Anas ibn Malik ya ambaci wadannan manyan manyan sarakuna da suka yi mulki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mulkin su ya shahara biyun su sun yi fada da addini iya fada Kisra da Kaisar daya daga cikin su kuma ya bada hadin kai wa musulunci sarki ne amma kirista ne har hijira sahabbai suka yi garin sa sau biyu Habasha da sahabbai suka sha wahala sai yace to a Makka yace to akwai wani sarki da ake bada labarin sa baya zalunci ashe ai ya samu mutumin da ba musulmi bane kuma baya zalunci zaluncin sa akan kansa ne da yake musulunci amma ya cuci wani baya yi ya cuci wani baya yi shi yasa yanzu kasashen Turawa nan za ka ga abun mamaki ga su ne suna fada da musulunci amma wallahi kare in ka cuce shi sai an bi masa haki kare 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 ka je ka samu kare ka buge shi in masu yancin dabbobi suka ganka sai sun tafka ka a kotu saboda tsabar kula da hakkin dan adam akwai dokokin da suke sa ya dace da musulunci akwai wanda bai dace da musulunci ba mata yanzu idan ka auri mata a wajen su in ka sake ta to yayi dai ka fita ka bar mata gida duk wanda ya auri mace in dai ya sake ta to yayi dai fita ya bar mata gida ka je ka gina wani kace ya zaka lalata mata rayuwa ka aure ta ka sa ta haihu ta yi mai ta canja fasali kuma ka zo ka sallame ta ta tafi ina sai dai ka bar mata gida in an yi saki mai gida ne yake hada dan jakansa da boronsa yaje nemi wani gida to shi yasa ba a saki a wajen su duk wai dai mai wai dan taimakon dan adam dan taimakon dan adam wata mata yarinya ce ta dai za ta shiga wani shago ta lullube jikinta musulma ce baturiya ce amma ta musulunta ta rufe jikinta ta sa safa a kafa safa a hannu ta sa niqabi ta rufe za ta shiga sai wani security sai ya ga ya za ta yi haka su matan suna yawo tsirarawa ita kuma ga nan ta sa bakin kaya ta rufe ta wannan sai ya tsaye da ita yace ya yi haka wannan tsaye da ita da yace ya haka ya hana ta yace ba za ta shiga ba America akai wannan abu sai ci saboda me kana tuhuman in kana tuhuma na da wani abu kai sacin dina ci sai ta cire yace to ba za ta ce ba ta cire ba ita ce a bata lambar wayar manajan wurin babban shago ne irin mall din nan babba a bata lambar wayar director da manager aka bata lambar waya ta buga masa tace tana tambaya ne yaushe wannan shago nasu yasa wata doka da gwamnatin America ba ta san da ita ba kun saka doka kun hana matan musulmi shiga shagunan ku ne da hijabi da niqabi ba America ba sai ai musu bayani yaushe ne ne akai wannan ai mata bayani sai yace ai sorry yayi kuskure yace babu wata doka kuma su ba su da doka ba ce to ga manajan ka ga wannan security dinka ya hana ni shiga so zan je ne claiming damages sai ta kotu sai ta fuka shi aka kira shi da lawyoyi da komai sai da aka rubuta masa tara aka dauki mataki akan saboda ya hana wata mace shiga mai shago kai da wannan wannan fa Yahudawan da kullum muna tsine musu muna la'antar su muna suna fada da addini suna kaza duwaye da suke kula da hakkin dan adam amma mu yanzu duba anan gurin mai adede ta sauin ya rena wa matar ka hankali tana hawa sai ji hajiya cire wallahi ku tambayi mata adede ta sauin matar ka za ta hawo dan adede ta sauin ya rena ma hankali sai ya ce mata sai ta cire niqab shaguna ga sunan akwai shaguna yanzu akwai manyan cikin manyan shagunan nan akwai wanda ya kafa duk mace in ta zo da niqabi a kore ta suna nan sanannu ne kuma musulmi fa karkace arne musulmi babu hannun jarin wani arne ko dai a ciki dokar da gwamnati ma bata sa ba amma shi ko musulmi shi ya fara taimaka ya dauki diga ya fara rushe ka'idar musulunci ai tsiraice amma na ga ma da wata zata zo tsirara billahi azim daga ita sai pan sai breziya wallahi bara a hana ta ba a garin nan inda wata yarinya zata shi saboda fitsara bari ta saka pan bari ta sa breziya kur ta fita tana abin nan wallahi ba wanda zai tsaye da ita tambaye ta ba wanda zai tsaye da ita tambaye ta amma anan tsallaken cikin unguwanna yarinya budurwa ta sa niqabi da hijabi da komai tana tafiya kawai saboda renin hankali samari a wani layi kawai suka ganta suka ruga da gudu aka kama mata ihu kawai yarinya ba san me yake faruwa ba ita ma ta ruga da gudu ta daurita ta dauka wani abu ne ashe ita ake gudu idan ta shiga wani gida tana shiga gidan nan ka zo ba a yadda da ita ba a yadda da ita a garin nan fa a garin nan ba yadda da ba yadda da haka aka je aka shiga gidan samarin da suka je suka kwabe ta suka cire mata idan suka cire mata wannan suka kwabe ta suka tattaba abin da za su tattaba a jikinta kuma suke tafiyar sa a garin nan haka akai a nan nan tsallake nan gurin nan sai wani yazo yana magana yana zagin wani yana cewa wani ya cuce mu wani ya cuce mu mu ma mu cutan ne mu da kan yanzu kaddara wannan yarin da aka yi mata wannan yar wani ce zai ji dadi yayi mata wata anan nan tsallake nan gurin nan dorayi din nan mota ta fito za ta washe tana ciwon farfadiya da hijabi a jikinta hijabi ne ma ta sa dogo ba ma ni kabin a ciki shi tana ciwon farfadiya ta fadi a gindin a inda ake hawa hais din nan wallahi mutane yake ruga da gudu kai aka gudu wai bomb ne a jikinta malam mutane wato akwai wato masu karancin tunani wato ka kasa fahimtar me ma zaka ce a kan su haka aka bar yarinya na ta birgima kawai wani kuma da yake shi kuma kokari ya ce ga wato yaje gurin yan sanda da mobile da masu mota ya ce a zo ga wata suspect muna tuhuman wata kuma wallahi farfadiya ce tana ta bagamniya haka yan sanda sojoji wai suka zo suka bude ta suka yi checking dinta da bindigogi wani abunan dinta babu komai a jikinta sai wata mata ce tana aikin asibiti tazo ta ce wa mutanen gurin Allah ya tsine muku albarka kuku Allah ya wadaran ku tace kun cuci mata kun cuci musulunci akan me za ku bar wannan baiwa Allah tana da ciwo ta dauke da rawaya a garin nan to malam ana gaya ma abinda mutanen nan suke wallahi zaka sha mamaki yasa duk wani abu in yazo ya faru an zo an feshe mutane an kakkashe su an yi waye ayi addu'a Allah ya yafe Allah ya gafarta Allah ya kiyaye Allah ya rama mu da musiba amma mu duba halin mu ma mu gyara yanzu wannan inda wani arne ne yazo yayi sai a ce za a yi rayuwa zai yi hakkin addini wani hacci mutunci mai hijabi sai an yi fada an yi menene ga wasu mun sha fada muna mai mata a garin nan wani yazo ya waka yace malamin sa yafi Allah uba yace uban Allah ka duba fa uba a'udhu billahi min hadhihi al-kalima kuma ana ganin sune masu addini sune zikirai sune zakirai suna nan kuma suna rayuwa ba wanda yi magana amma yanzu da wani kristiyan ne zai faɗi wata magana akan annabi ko wani abu sai an yi kuri-kuri an yi menene falnattaqillah mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu da dabi'ar mu wallahi da yawa ya taku da mutane suke aikatawa sababi ne na jefa mu cikin masifa da tashin hankali Allah kiyaye jama'a annabi zai shiga ban daki naza al khatama ya cire zoben saboda girmama sunan Allah kuma wannan zai ba wa mutum rashin girman kai sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan mun fahimci wannan ko ijlal wa ihtiram kulli shay'in maktubun alaihi dhikr Allah duk abin da yake akwai sunan Allah a jikin sa to yana da kyan mutunta shi sai hadisi na karshe a babu حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق النبي يريكي زوبين أزرفا وكان في يده ثم كان في يد أبي بكر يأي أمفاني دشي سنن كما يداوى حنن أبو بكر كاغني سكا قاداكينا ويد عمر تبركي مالا النبي ياسا بان يابا الدنيا أبو بكر يتقى برساوا عمر ما يتقى برساوا kai summa kana fi yadi usman har hannun usman ma hatta waka fi bi'iri aris nakshihu muhammad rasulullah har sai da ya zamanto wato ya fada a wata rijiya ta aris bi'ir aris sunan wata wato rijiya ce idan wannan yana nuna mana rijiya na a wata gona ne sananniyar gona ne kusa da masallacin quba a madina bi'ir aris tana nan malaman tarihi suna fada masalan madina suna nuna wurin to anan gurin wataran wannan zobe mai Muhammad Rasulullah idan da muka rubuta Abu Bakar yayi amfani shi ba annabi abar duniya kenan za su rubuta takarda stampi tunda shine halifa annabi sai ya buga kenan kamar yana shugaban kasa zoben da yake office din sa in ya sauka wani ma in yazo ba zai amfani ba ai katami stampi da yake amfani da shi in yazo wani ma ba sai amfani da shi ba tunda nan shugaban kasa ne haka Abu Bakar yayi da shi haka wannan Umar yayi da shi haka Uthman ma yayi da shi kuma daga baya je fada a wata rijiya a wata gona a kusa da masallacin Quba to wannan yana nuna mana suna himmatuwa dangane da abinda annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana halaccin ai amfani da gurbin annabi asarun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu so anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci kuma zamu hawo sabon babi insha Allah ta'ala ba za mu yi hutun sallah ba eh saboda ba bukata ni ba fahimta ta mu da zamu ci dadi kuma ni hutu na mu ranar juma'a mai zuwa ranar arfa ina jira sati mai zuwa ko washe gari asabar sallah to shi kuma na litafin daman kun san kaman daura ne so muke mu yi mu gama shi insha Allah ta'ala in kun gani shi yasa muke tafiya a cikin zamu yi mu sauke shi mu sa wani so babu wani hutun sallah da zamu yi zamu ci gaba da karatu a sunan walaji a cina ma lafiya kuma a zo a zauna ai karatu ko ba haka bane subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai yan tambayoyi da yan uwa suka rubuto kamar haka wannan bayani na ce assalamu alaikum Allah ya bada lada kuma ya kare ku a ko ina mallam ina da tambaya guda biyu wai da Allah sabai sun koyar anbiya su saboda haka duk wanda ya koyar aka bashi wani abu anbiya shi me yake gaskiyar wannan magana ba haka yake kamata ka tambaya ba ya halatta mutum ya koyar anbiya shi ya kware da gaske an karantar anbiya ba ma karantarwa ba halifanci ma da shugabanci da suke ma duk an bibbiya ana sa musu albashi yau ga Abubakar ma yayi halifanci an sa masa albashi so ba laifi bane dan mutun ya karantar an biya shi ha to mutun yayi aikin banza ma an biya shi ballantana ya karantar da mutane kuma ko Qur'ani ne ya karantar ya halatta a sa masa albashi a biya shi makarantar Qur'ani a sa mata albiyata wanda Allah ya ce abin da ya fi cancanta ma ku karbi kudi akan san kun karantar da shi shine Qur'ani so lalle an karanta yana nan a cikin tarihi duk abu ne a rubuce babu ma aka san haka da kadan ne daga cikin wasu malamai suke ganin cewa bai kamata a karbo wani abu ba yanzu misalin tunanin da za ku shi yanzu malamin da zai zo ya zauna ya je bude makaranta ya karantar da kai addini ka da ko danka ka kawo ka kai shi makarantar boko ka biya makudan kudi ita kuma na addini shi malamin yana bukatar gida yana bukatar wuri yana bukatar alli yana bukatar abu rubutu to idan ba a biya ba ina zai samu kudin kuma gwamnatin ku bata daukan nauyin addini bata taimakon addini bata yi to a ina za a samu kudin da za a yi so lalle ne a biya malaya ake yin sallar neman zabi sallar istikhara raka'a biyu ake yi idan an yi raka'a biyu sai a karanta kulliya raka'a farko raka'a ta biyu a karanta kul huwallahu sai a karanta addu'ar istikhara mun karanta a hisnul muslim in baka da shi je kaka saya hisnul muslim اللهم إني أستخيرك بإلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجلي وأجلي فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وأجلي واصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به wannan ita ce addu'ar istikhara da Jabir bin Abdullah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka je ka neme ta sai ka haddace ta duk addu'a duk abinda zaka yi kake neman Allah ya zabar maka to sai kai raka'a biyu ka ga ya Allah wannan haka ake ka nemi kasat din da muka yi sun muslim yana nan wajen masu kasat insha Allah sai ka ji sharhi da bayani a wannan yake cewa da Allah malam asalin stem daga annabi ne to kuma ga hadisin Anas yace menene an jama'a ba sa karban wannan takarda sai daga sai da stempi abinda muke nufi anan tunda musulunci yazo shi ya shahara wannan stempin ai bai shahara ba a lokacin ai bai shahara ba shi yasa manzon Allah da ya fitar da shi shine ya zama shahara da ya shahara ai da annabi in zai rubuta takardar da sai ya buga ina fatan muna fahimta to kenan bugawan da yayi afwan da isa yayi sawa da ya aka buga masa ake amfani shi shi ya taimaka wajen yaduwa ba za a ce la Allah kwata kwata babu shi ba amma za mu ce asali ne in mun duba da rayuwa ta musulunci da abin da ya biyo ba musulunci musamman a wannan zamani mutanen wannan zamani wannan kenan wannan tambaya ta karshe yace Allah ya saka da alkhairi mallan tafiya ce ta kama ni a yawmul arfat wai zai yi tafiya ranar arfa wacce kuma ta kai na sha azumi to anan ganin falalan wannan azumi na rana arfa idan nayi azumi cikin tafiyar shin na saba shari'a ko daya daman maganar shan azumi dan zakai tafiya ai zabi ne ba dole bane kai yanzu saboda wata tafiya da zakai ka kuskure ka je ka sha azumi baka yi arfan nan ba akan zakai wata tafiya ba gwanda ma ka daga tafiyar baka yi azumi kuma idan fa baka yi ba baka saba wa Allah ba amma kuma falala ta wuce ba so mutun ya daure ya kimtsa wannan azumi gaskiya Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh